Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma mita 22. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Dan mayalice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Nazir Ahmed Hausawa wanda a halin yanzu zai karanto mana kanan labarai.
Jami'ai a Pakistan sun ce wani ban mai karfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke kudu maso yammacin kasar kusa da inda ta yi kan iyaka da Afghanistan. Babu wata alamar da ke nuna cewar mutanen Korea ta kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarren shugaban kasar Korea ta kudu Park Geun-hye. Shugaban majalisar kungiyar tarayyar Turai ya ce rayuwar mutane ita ce farkon abin da ake fara tunani a duk lokacin da ake maganar duk wata yarjejeniya akan fitar Burtaniya daga tarayyar Turai.
To, bayan kun gama jin labaran duniya yau Juma'a 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2017, muna da rahotanni guda uku. Ɗaya akan gyarar da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wa dokar zaɓe, sai kokawa akan hauhawan farashin kayayyaki da wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka yi duk da farfaɗowar darajar naira, sai kuma nankasassu da suka ce ana nuna musu bambanci duk da irin gudunmawar da suke bayarwa ga ci gaban ƙasa. Sannan kuma akwai duniyar Amurka.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya goyi bayan tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn, da ya ce zai ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na Majalisar Dokokin bayanai akan binciken da yake gudanarwa kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba Trump da hukumomin ƙasar Rasha. Flynn ya gitta sharaɗin cewa zai ba da wannan shaidar ne kawai idan za a bashi rigar kariya daga fuskar hukunci. A safiyar yau Juma'a, shugaba Trump ya rubuta a Twitter ya yarda Flynn ya nemi kariya wajen gabatar da abin da ya kira kamfe ɗin cizgunawa dalilin siyasa. Jaridar Wall Street Journal ita ce ta fara ba da rahoton a ranar Alhamis cewar Flynn yana ƙoƙarin nema wa kansa kariya, amma babu wanda ya amince da buƙatunsa. An tilastawa Flynn, tsohon janar mai ritaya da ya sauka daga kan mukamin mai ba da shawara mafi kusanci ga Trump, bayan ta bayyana cewar ya yaudari mataimakin shugaban ƙasa akan tattaunawar da ya yi da jakadar Rasha a Amurka, Sergey Kislyak.
Jami'ai a Pakistan sun ce wani ban mai ƙarfin gaske ita ma a gafarce mu. Jami'ai a Pakistan sun ce wani ban mai ƙarfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke kudu maso yammacin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 22 da jikata fiye da mutane 50. Waɗanda abin ya faru a kan idanuwansu da kuma 'yan siyasar garin sun ce tashin bam a garin Parachar, headquarter Lady Crum a yankin tsakiyar ƙasar, ya faru ne a kusa da ƙofar masallacin 'yan Shia da aka ware domin mata. Babu masaniya ko bam ɗin da aka saka a jikin mota an tada shi ne da na'ura ko kuma ɗan ƙunar baƙin waken ne ya kai harin. Har ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ce shi ke da alhakin kai harin. Prime Minister Nawaz Sharif ya allawa dai da wannan harin, sannan kuma ya nuna damuwa akan al'amarin.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Babu wata alamar da ke nuna cewa mutanen Koriya ta Kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarren shugabar kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, yayin da kasar ta mai da kai kan zaben shugaban kasa da ke matsowa. Shugabar kasar, wacce ita ce ta farko da aka fara zaba ta hanyar zaben siyasa, wacce kuma aka tsige daga ofishinta, an kai ta kurkuku a safiyar yau Juma'a bayan wata kotu a Koriya ta Kudu ta ba da izinin kamata sakamakon laifin cin hanci da almundahana game da amfani da mulki ta gurbatacciyar hanya. Manyan laifukan da ake tuhumar Park a kansu sun hada da zarginta hada-hada kai da wani hamshakin dan kasuwa mai suna Chosen Till domin karbar kuɗi daga wasu kamfanoni da suka bada gudunmawa fiye da dalar Amurka miliyan 69 ga wasu kamfanonin jabu. Amma a yau a cikin birnin na Seoul babu wata kungiya ta adawa da ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan kama Park ko kuma wata kungiya da ta nuna bacin ranta da neman a sako ta.
Shugaban majalisar kungiyar kasashen Turai Donald Tusk ya ce rayuwar mutane ita ce abin farko da za su fara tunani a kai a duk lokacin da ake magana duk wata yarjejeniya akan fitar da ko kuma fitar da Birtaniya daga cikin kungiyar. Donald Trump ya faɗa yau Juma'a cewa akwai 'yan ƙasashe da dama da ke zaune kuma suna aiki da karatu a Birtaniya, a saboda haka ya ce ya kamata su tantance makomarsu bayan Birtaniya ta fita daga cikin ƙungiyar tarayyar Turan domin a tabbatar ba a musguna musu ba. Mr. Tusk ya ce tilas Birtaniya ta mutunta dukkan hakkin da ke kanta na kuɗi da ayyuka waɗanda ta ɗauka lokacin da take wakiliya a cikin ƙungiyar. Hakan ne kawai zai zama an yi adalci ga al'umma, masana kimiyya da manoma da dukkan sauran mutane da abin ya shafa waɗanda suke bin su dukkan wato cikin ƙasashen 28 da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai wato bashin kuɗaɗensu. Mr. Tusk ya gabatar ko kuma ya gabatar da shawarwari ne a gabanin sauran wakilan ƙungiyar na tarayyar Turai tare da Prime Minister Maltese Minister Joseph Muscat wanda ke rike da shugabancin kungiyar a yanzu.
An wayi gari a yau a ƙasar Afirka ta Kudu da labarin shugaban ƙasa Jacob Zuma ya yi sauye-sauye a gwamnatinsa inda ya kori wasu ministocinsa, ciki har da ministan kuɗi wanda ya kasance yana sukarsa. Wannan yunkuri ya jawo ɓacin rai da kuma sabon kira daga 'yan adawa wanda ya jawo wa shugaban ƙasar ƙarin baƙin jini da kuma kiran ya sauka daga kan muƙaminsa. Zuma ya ce ya yi sauye-sauyen ne a gwamnatinsa saboda yana son ya shigo da mutane masu kuzari cikin gwamnatinsa waɗanda suka iya aiki da ƙwarewa. Waɗanda ya kora sun haɗa da ministan ayyukan jama'a da ministan yawon buɗe ido da kuma ministan kuɗi. Duka uku daga cikin ministocin sun kasance masu ƙalubalantar shugaban ƙasar kai tsaye a shekarar da ta gabata, yayin da Zuma yake ƙara yin ƙasa a sakamakon jin ra'ayi na al'umma sakamakon jerin rikicin cin hanci da rashawa da ya shafe shi. 'Yan adawa sun buƙaci Zuma da ya sauka daga kan mulki, da wasu kuma daga cikin manya-manyan 'yan jam'iyyarsa, ciki har da shahararren mai yaƙi da bambancin launin fatan nan da ya rasu kwanan nan wanda yake kusa da tsohon shugaban ƙasa Nelson Mandela.
Labaran duniya kuka gama ji. To za mu bude taskar rahotanmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko akan gyarar da majalisar dattijai ta yi wa dokar zabe.
A inda Sanata Abubakar Kyari da ke wakiltar Borno ta Arewa ya ƙarin haske a game da dokokin da aka amince da su.
Akwai shari'a da aka yi da aka kawo zancen wannan karida din, aka ce ai bai cikin doka, dokan ƙasa. To shine a yanzu muka saka saboda shi karida din yana da amfani. Dan mun ga amfanin sa a wannan zabin da aka yi na baya din. To shine muka sashi a cikin doka. Na daya kenan, na biyu kuma muka bawa su hukumar su INEC kenan daman in suna so a yi zabin wanda abinda ake kira electronic voting. Amma sai sun duba sun gani ya dace a lokacin mun ba su wannan karfin, su ne za su yi wannan, za su duba su gani in za su iya ko ba za su yi ba. Kuma akan amfani da mashin kuma mun ba da karfin cewa in mun tuna duk lokacin da aka yi rigima, za a gan rigiman da ake yi sai bayan an gama jefa ƙuri'a a wajen da ake tara sakamako shi ne kake gani yawancin rigima yake tashi. To yanzu mun yi cewa da ana gama zaɓe sai a tura wannan sakamakon ta mashin ya je direct, ba sai an ɗauka takarda an kai kamar wani wasu wurare sai 12 dare ko washe gari tukuna za a kai a nan take ya kamata a tura. To shi wannan mun ce mashin da za a amfani da shi ya zamana yana da security, ba za a iya taba a ce za a yi sa wani abu daban ba.
Yaya batun mutuwan ɗan takara kamar yadda ya faru a jihar Kogi lokacin zaɓen gwamna har ila yau ga Sanata Abubakar Kyari?
Akwai rasuwan ɗan takara kafin zaɓe, akwai shi a doka, kuma akwai rasuwan wanda ya ci zaɓe, ko da yanzu aka yi announcing shi ne ya ci zaɓe ya rasu, to akwai wannan a doka. Abinda babu a doka shi ne an fara zaɓe har kafin aje a ce ga wanda ya ci zaɓe, shi ne babu, shi ne kuma abin da ya faru a kogi. To shi ne yanzu muka kawo wannan, muka sa a cikin doka. To a yadda muka sa kuma shi Senate din suka yi passing din a kan cewa in dai an fara zaɓe kafin kuma a kammala zaben, in dan takara ya rasu, to shi commission din ainihin za ta tsayar da zaben, sai ta ɗaga zaben da kwana 21, kar ya wuce kwana 21, kuma ta ba wa partin da dan takaranta ya rasu, in fatin tana da niyyar ci gaba da wannan zaben kenan.
Wannan doka za ta tilasta wa hukumar zabe wajen yin amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa wajen kada ƙuri'a da tantance katin zabe. Nick Dazan shine babban daraktan watsa labarai na hukumar zaben.
Mu a bangaren mu muna lale murabun ma wannan soyi da majalisar tarayya ta kawo, muna ganin zuwa gaba yin haka shine zai kara inganta zabukan mu. Amma ko da shike za amfani da na'ura, tabbas a gefe za a aje wato takarda ko manual, wanda idan aka sami akasi da na'ura za a koma kan wannan takarda inda aka riga aka zayyanar da misali sunaye wanda za su kada kuri'u a cibiya. Saboda haka amfani da na'uran ba waya zamana cewar za a kawas da amfani da paper ba kamar yadda muke yi da. Za a amfani da duka biyu a tabbatar da cewar idan aka sami matsala ana iya koma a duba a ga yaya abin yake a zayyane.
Wannan gyararren doka za ta maye gurbin dokar zabe ta shekara 2010 wadda za ta sauya salon zabe da tantance masu zaben da jefa ƙuri'a da ma tattara sakamakon zaben. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mun gode Madina. Daga can jamhuriyar Nijar kuma wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko da rahoton cewa a yayin da darajar naira ke farfadowa
a nan jamhuriyar Nijar, 'yan kasuwa na koka da cewa abin ya koma konewar gujiyar biri a gona, saboda kayan da suke sayowa a tarayyar ta Najeriya ba su canza ba, kamar yanda Ibrahim Meshai ya muna karin bayani.
To yanzu saboda tafiya da kayan yake yanzu da kaddinan, saboda naira gar ta fara daraja yanzu, yadda ake zuwa soka fachaka-fachaka da ake yanzu, mutane suna sauri je soka saboda samu ɗarin da yake. Amma yanzu haɗuwar da naira, mutum na sai canjin naira, in kai lissa yanzu mutum na wanda shiga kasuwa ake ci yanzu illa larabe tabbucika irin haka ba, yanzu kowa ya jaraba saboda kana aika canji yanzu an jima kaɗan kuma sai ka iske shi ba haka ba. Sannan komi na yanzu kuma ka ka dukkanin kayan da dukkan su an fara sun fara ƙara yanzu, tunda abuna kake zuwa kaso yadda ka buro shi da an jima kaɗan da kaso ko da za ka koma sai ka ƙara kuɗin kai tamba kuma sai ci ma ai ka mera ta tashi menene komi na dai gashi ne dai na ta cicca kuliya bin ya zakarci kasu ne yanzu gaba ɗaya, tunda dukkanin abin da za ka zo ka dauko yanzu in kai lissari ne da ke 25 da kusan dala 40 45 35, to yanzu da za nuri kake zuwa ka samu 35, amma yanzu su yan Najeriya da ke zuwa su doko da yadda suka sayar da kaya kaga su ba su rahada ke gare su, tunda yanzu kana zuwa ka samu dan Najeriya zan nan galerar da zaka sayi nan ga namu yan Niger a ce mar la 30 in ka zaga dan Najeriya dala 16 sai ka sayi ta kuma kai ga sai Lincoln ga nan da yake ginin nan ga yanzu aka sayi ana sayar da shi gurin dala 60 55, amma yanzu ga yan Najeriya na in ka je kai lissafi bai wuce kama dala 50 ko kuma 47 7.
A lokacin da muka kutsa cikin kasuwar garin birnin Kwanni da ke kilomita 5 kacal da iyakar tarayyar Najeriya ta hanyar Ilela Local Gamma a jihar Sokoto, inda ake da wata kasuwa ta ƙasa da ƙasa wadda 'yan kasuwa daga dukan jihohin tarayyar Najeriya da jihohin jamhuriyar Nijar ke halarta a kowane mako. Waɗansu 'yan kasuwar sun ce duk da farfaɗowar darajar ta naira sha'anin kasuwanci bai canza zane ba, hasali ma sun ƙara tsunduma a cikin yanayin tsadar kayayyaki wajen siyo su daga tarayyar ta Najeriya. Musoma da Malam Idi.
Naira le ta tashi, amma mu ko ba mu jin daɗin ta saboda ka sun ƙara tsada. In ka so ka lela ka zaka nan ka ƙara kuɗi ka kwansa ya ta ganin lehin huko naira ta, tunda sai ka canjin kuɗi ka tahi ka amso ka Najeriya, in ka zaka nan kuma dole kai ko sai ka ƙara maka yan kuɗi. To in ka ƙara kuɗi ko mutanen gari sai a ce kai ko tsada gare ku, shine matsalar mu da tashin naira yanzu. Tambaso rage bai da suke sai da saka suke sai da su soyayye musu kuɗi ba, shine matsalar. Inda ci a rage kuɗi kenan nan duk dawar ta tashi da ba mu ganin labarin, tunda can farko da suke suna da sauki, to yanzu da sun ga naira farko abin sun tashi naira ta tashi sai sun ƙara maka kayan kuɗi abin kayan can suna nan wanda suke da tsadar kuma nan kai ku sai ka canza kuɗi ka kai ka sayo nan ne matsalar take
harkar naira sai a hankali yanzu kasuwanci komai ya tsaya saboda tashin naira ga kai babu kasuwa kuma ka ga su da ƙarin kuɗi kaji halin da ake ciki naira ta tashi kuma can Najeriya halin zukayar suke hakan nan suke sun kiragya mutane sun tun karo ka wurin saye ka sayan kaya ka ga musu ƙari ba su doka ƙari ta ku akwai matsala ba abin da zamu ci sai dai mu ci Allah ya sauka
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Haruna. Ita kuma wakilin sashen Hausa daga Jos Zainab Babaji ta aika da rahoto ne akan kokawa da nan kasassu suka yi cewa ana nuna musu bambanci duk da irin gudummawa da suke bayarwa ga ci gaban kasa.
Nakasassu a Najeriya sun bayyana bacin ransu kan watsi da aka yi da cibiyoyin horar da nakasassu wanda a cewar su nuna tsangwama da wariya da ake musu ya sanya hukumomi ba sa kula da jin dadin su duk da gudummawa da suke bayarwa wajen ci gaban kasa. Shugaban cibiyar Beautiful Gates wanda ke tallafawa nakasassu Ayuba Gufan ya bayyana hakan lokacin da yake kaddamar da tallafin na'urorin kwamfuta da awaki da gyaran wani sashen makarantar masu lalurar ji a makarantar Kurame dake garin Basa a nan jihar Plateau. A cewar Ayuba Gufan wanda shi ma nakasasshe ne gwamnati ta yi watsi da cibiyoyin horar da nakasassu inda ya buƙaci hukumomi kungiyoyi masu zaman kansu da su kula da nakasassun
kin zama wannan makaranta a har ga Allah gwamnati ta manta da ita lokacin da muka fara zuwa kusan dukan yaran akan floor suke kwanciya babu gado babu window ba ma abinci ba ajujuwa akan hada aji 1 2 3 a class 1 2 3 a aji 1 gaskiya ne ana nuna kyaman wannan mutane a guraben daukan aiki da sauransu shi yasa mun so wannan makarantar ya zo ma inda yara za su zo su fita da ayyukan hannu wanda za su iya bude sana'ansu da kansu ba tare da sai sun zo wurin gwamnati ko kuma kamfanoni wajen neman aiki ba.
Shima Abdullahi Rocky Boy mazaunin garin Jos ya bayyana irin ukubar da nakasassu ke fuskanta.
Al'umma suna da aiki ko suna da rawa da za su taka akan nakasassu amma yawancin su ba sa yi saboda in suka kalle su ma dauke fuska suke. Zaki ga nakasassu suna so su je makaranta wallahi ba su da dama ko kuma in kin zo kin kalli makarantar nakasassun kin ga irin ajujuwan su sai kiga yaran masu gudi ko yaran masu lafiya irin makarantar da suke zuwa ba irin makarantar nakasassun bane ya kamata a ba nakasassu gudunmawa sosai.
Shugaban cibiyar Kuramen dake Basa John Gada ya zayyana matsalolin da makarantar ke fuskanta da suka hada da rashin tsaro, rashin wuta, rashin abinci, rashin gidajen malamai da dai sauransu.
Ya me gadi da ya zai yi ya duba wayannan wuraren. Ba zai yi ba kuma gashi karshen ta magashi zai rita watan 8. In ya rita ba wani me gadi kuma. Do PTI sun yi kokari sun dibe mutum biyu. Mutum biyu ba zai sama.
Madam Jummaima Daki tace lokaci ya wuce da al'umma za su bar na wayar taimakawa na kasassu wa gwamnati.
Ai mu anan ma muka sa mudu bibbiyu ma na masara an ce an kawo nan. Kin ga babban abu ne. So ba kullun ne sai kana da shi jiyawa ba zuciya ne. Kuma abin da nake so mutane su sani. Bayan suwa fa akwai albarka. So daga me kawo abinci? Me kawo takaddu? Me kawo abubuwa kadan kadan makarantar nan zai taimaka sosai.
Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Plateau Rufina Gurumiyen tace gwamnati za ta ci gaba da inganta rayuwar nakasassu a jihar.
Gwamnati tana da niyyar za ta yi renovation. Shi yasa duk wanda yana da niyyar taimako in ya zo through the government za a ba da dama ma education da yake makaranta ne.
Makarantar Kuramen da ya da aka kafa tun shekaru fiye da 40 ita ce cibiyar horar da kurame na farko a Afirka ta Yamma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya gargadi wasu jihohi da biranen kasar da suke baiwa bakin haure masu laifi mafaka da cewa za su iya yin asarar kudaden tallafi da gwamnatin tarayya take basu. Sai dai ga dukkan alamu wannan barazana da Sessions ya yi ba za ta yi wani tasiri ba domin wasu jihohi da biranen sun ce ba gudu ba ja da baya. Yau kan wannan batu za mu tattauna a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Tun bayan da wannan sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta fara daukan matakan mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama a Amurka zuwa kasashen su, zanga-zanga ta yi ta barkewa a wasu sassan biranen kasar, kuma 'yan siyasa da dama sun nuna takaicin su dangane da matakin korar bakin da aka yi yunkurin fara aiwatarwa. Rafael Anciya dan majalisa ne dake wakiltar jihar Texas daga jam'iyyar Democrat.
It makes our community scared. Both the immigrant community and the non-immigrant.
Wannan yana sa al'ummomin mu su zama wani abin karramawa daga bakin haure zuwa waɗanda 'yan asalin kasar nan ne. Hakan kuma na sa muna ji kamar za a kawo mana hali ne. Ya kamata mu gane cewa wannan batu na zuwa ne bayan da kwamandan dakarun kasar nan, wato shugaba Trump, ya kwatanta al'ummar Latino a matsayin masu aikata fyaɗe da manyan laifuka.
To, makarantu da mujami'u da birane da dama na daga cikin waɗanda suka lashi takobin ba da mafaka ga bakin hauren da ba su da takardun izinin zama a Amurka. Wannan coci da ke yankin Buffalo a jihar New York na daga cikin ire-iren waɗannan wurare.
Buɗe ƙofofi da tagoginmu, za mu ba da makwanci da abinci da sauran ababen buƙata domin tabbatar da bakin hauren da za mu ba mafaka sun samu kwanciyar hankali da natsuwa, in ji Reverend Gonzalez na majami'ar St. Luke's United Church of Christ.
Sai dai a ranar Litinin din da ta gabata, babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya yi kira ga Amurkawa da su tuna cewa kin mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama ƙasashensu, musamman ma waɗanda aka samu da aikata laifuka har ma aka tsare su, na iya sa a hana jihohi ko birane kuɗaɗensu da suke samu daga asusun tarayya.
Moreover, the Department of Justice will require.
Baya ga haka, ma'aikatar shari'a za ta nemi kariya da za ta ba da damar neman izinin yin amfani da sashen nan na 1373 a matsayin wani mataki da sai an cika kafin biranen da jihohin su samu karɓar waɗannan kuɗaɗen.
Akwai kuma alamun wannan gargaɗi na Sessions ya yi tasiri domin wasu jihohi sun janye baiwa bakin hauren mafaka gudun kada su rasa waɗannan kuɗaɗe. Carlos Gimenez shi ne magajin garin ƙaramar hukumar Miami-Dade da ke jihar Florida.
Yana da muhimmanci a gare mu idan ba mu saka kanmu a ciki ba, domin ba mu son mu rasa kuɗaɗen da ke zuwa mana da waɗanda za su zo daga aljihun gwamnati tarayya.
Sai da jihar Maryland da ke makwabtaka da babban birnin ƙasar na Washington ta ce ba gudu ba ja da baya kan batun samar da mafaka ga bakin haure. Duk da wannan gargaɗi, domin yanzu haka tana duba yiwuwar gabatar da wani ƙudurin doka a majalisar dokokin jihar wanda zai maida baki ɗin jihar ta zama mafaka ga duk wani bakon haure. Amma Sessions ya ce yin hakan babban kuskure ne ga jihar.
Zan roƙi jama'ar jihar Maryland su gane cewa hakan zai sa jihar ta zama mai cike da haɗarin samun masu aikata miyagun laifuka, kuma tsari ne mara fa'ida.
A watan da ya gabata ne, shugaba Donald Trump ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa tsarin mayar da baƙi marasa takardun izinin zama zuwa ƙasashensu mataki ne da ya ɗauka na amsa kiran da Amurkawa suka yi na cewa tsaurara dokokin shigar baƙi ƙasar a kuma kare kan iyakokin Amurka. Idan har muka yi nasarar aiwatar da dokar hana shigar baƙi, za mu ƙara kuɗaɗen albashi, za mu taimaki waɗanda ba su da aikin yi, kana mu tara biliyoyin daloli tare da samar da tsaro ga kowa da kowa. Sessions ya ƙara da cewa yankunan da suka samar da mafaka ga masu aikata laifuka da suka haɗa da sata ko safarar muggan ƙwayoyi da fyaɗe da kisa na jefa baki ɗin al'umma a cikin haɗari, amma da al'ummomin bakin hauren. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako na duniyar Amurka. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, wannan kuma shine ya kawo mu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
To za mu fara ne da sakon Alhaji Abbas Baffa Chaledi Jihar Bauchin Najeriya. Wanda yake kafa kwamitin sulhu da shugaban kasa Buhari yayi tsakanin fadarsa da majalisar dattawa wanda mataimakin sa zai jagoranta. Wannan matakin yayi kyau. Na fatan hakan zai kawo ƙarshen duk wata turkatarkan da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu. Allah ya kawo ci gaba ga daukacin kasa ta Najeriya. Ya kamata majalisar dinkin duniya ta sanya wa Isra'ila iyaka da mamaye da take yi wa Falastinawa dan kawo ƙarshen zubar da jini da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Ji Abdul Malik Sa'idu mai buredi tashar Bagu Gusau. Shi kuwa Sagir Sa'adu Bulkacewa cewa yi. Ya kamata ƴan majalisun ƙasa ta Najeriya su gane cewa mun zabe su don su yi cece kuce ba. Mun zabe su ne don su yi mana aiki kawai, amma kuma sun kasa. Allah dai ya kai mu shekarar 2019 da rai da lafiya. Gwamnatoci da hukumomin lafiya na Najeriya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen gaggauta daƙile cutar sankarau da take halaka dimbin jama'a musamman a wannan lokaci na zafi. Mu kuma jama'a da fatan zamu bi hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cutar domin inganta lafiyar mu. Assalamu alaikum, ji Alhaji Mele Yusuf Yobe wanda ya ce akwai kalubale mai girman gaske a gaban hukumomin kiwon lafiya na Najeriya ganin yadda annobar cutar sankarau take ci gaba da laƙumi rayukan jama'a a wasu jihohin Najeriya. Ya kamata su tashi su wayar da kan al'umma game da illar wannan cuta mai saurin kisa, sannan su kai agajin gaggawa ga waɗanda lamarin ya shafa. Salamu murya Amurka, don Allah ku mika mana saƙon ta'aziyyarmu zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar sankarau a ƙasar jamhuriyar Nijar. A ƙarshe muna kira ga al'umma da su kauce wa kwanciya a cikin ɗakuna ba tare da sun buɗe tagoginsu ba. Wannan saƙo ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldu. Da fatan na faɗi wannan suna daidai.
To, kafin mai sallama ga taƙaitaccen labarai.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya goyi bayan mai bashi shawara akan harkokin tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da ya ce zai ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na majalisar dokokin bayanai kan bayanan binciken da yake gudanarwa kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba Trump da hukumomin ƙasar Rasha. Flynn ya gitta wannan sharaɗin ne na cewa zai ba da wannan shaidar ne kawai idan za a ba shi rigar kariya daga fuskantar hukunci. A safiyar yau Juma'a, shugaba Trump ya rubuta a Twitter ya yarda Flynn ya nemi kariya wajen gabatar da abin da ya kira kamfe ɗin cizgunawa dalilin siyasa. Jaridar Wall Street Journal ita ce ta fara ba da rahoton a ranar Alhamis cewar Flynn yana ƙoƙarin nema wa kansa kariya, amma babu wanda ya amince da buƙatunsa. Jami'ai a Pakistan sun ce wani ban mai ƙarfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke a kudu maso yammacin ƙasar kusa da inda ta yi kan iyaka da Afghanistan, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 22 da jikkata wasu fiye da 50. Waɗanda abin ya afku a kan idanuwansu da kuma 'yan siyasar garin sun ce tashin bam ɗin a garin Farashinar, shalkwatar lardin Kurram a yankin tsakiyar ƙasar ya faru ne a kusa da ƙofar masallacin 'yan shi'a da aka ware domin mata zalla. Babu masaniyar ko bam ɗin da aka saka a jikin mota an tada shi ne da na'ura ko kuma ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin. Har izuwa yanzu dai babu wanda ya nuna alhakin kai harin. Babu wata alamar da ke nuna cewar mutanen Koriya ta Kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarriyar shugabar ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, yayin da ƙasar ta mai da kai akan zaben shugaban ƙasa da ke matsowa. Shugaban ƙasar, wacce ita ce ta farko da aka fara zaɓa ta hanyar zaben siyasa, wacce kuma aka tsige daga ofishinta, an kai ta kurkuku a safiyar yau Juma'a bayan wata kotu a Koriya ta Kudu ta ba da izinin kama ta sakamakon laifin cin hanci da rashawa.
To, masu sauraro, sai kuma da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za mu ba ku damar bayyana ra'ayi ko shawara akan duk wani abin da ya shafi rayuwarku. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.